أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرنا بكم إذا وتن شاء ديا shekara ta 1436 hijiriya, wanda ya dace da 11 ga watan 9 shekara ta 2015, muna darasi na 36 a cikin wannan littafi mai albarka na Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na Imam Tirmidhi, littafin da yake magana akan wato sifofi da halaye da dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na halitta da kuma na dabi'a. Yau za mu tashi a babi na 38, babi na 38 wanda kannan babi na 38 shine babu ma ja'a fi kalami rasulillah sallallahu alaihi wasallama fi samari, babin da yazo yake magana akan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hira. In an ce samar a larabci ana nufin hira kenan. Wannan babi zai yi mana bayani ne akan hirar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbansa, tattaunawa, zance kenan. Manzon Allah yana ba da dama wa sahabbansa suna tattaunawa akan al'amura da za su amfani su gaba daya. Qala haddathana al-Hasan ibn Sabbah al-Bazzar qala haddathana Abu Nadr qala haddathana Abu Aqil al-Thaqafi shine Abdullah ibn Aqil am Mujalid an Shabi an Masruq an Aisha radiyallahu anha qalat haddatha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhata laylatin nisa'ahu hadithan فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من أزرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة. وانا حديث امام الترمذي ني يا رويتوشي انا تشير شي حديث خرافة. خرافة دين سنن متني. خرافة اسم شخص سنن وني باون الله ني. عائشة ني تكي تشيوا منزل الله صلى الله عليه وسلم wata rana ya ba su labari matansa kenan, ashe yana zama ya hira da matansa, shine sakon farko da zamu dauka. Yana zama ya hira ya tattauna da iyalinsa har yake ba su labarin hadithu khurafa. Sai wata mace daga cikin matan Annabi din sai ta faɗa, tace ka annal haditha hadithu khurafa, wannan zance dai, wannan labari da manzo Allah yake bamu kamar labarin khurafa. Sai annabi ya ce a taduruna ma khurafa, shin ku kun san waye khurafa? Sai ya ce da su inna khurafata kana rajulan min uzra, khurafa ai wani mutum ne daga kabilar uzra. Kabilar uzra kabila ne daga cikin kabilan Yaman. A ƙasar Yaman akwai ƙabila da ake ce da ita Uzra, kamar yadda a Najeriya akwai ƙabilu da yawa, a Saudiya akwai ƙabilu da yawa, a Sudan akwai ƙabilu da yawa, a Niger akwai ƙabilu da yawa, to a Yaman ma akwai ƙabilu da yawa. Daga cikin ƙabilun akwai khura wato Uzra. To shi mutumin daga wannan ƙabilar ya zo yace wannan mutumi annabi yake cewa asaratul jinnu fil jahiliya, a lokacin jahiliya aljannu suka kama shi suka tafi da shi a matsayin kamar ribataccen yaki. kamar yadda ake kama mutum idan an yi yaki a rike shi a tafi da shi to shi ma wannan haka aljanuzi suka kama shi suka tafi da shi wajen su ya ga tashin hankali sosai fa maka safihim daharan basu kashe shi ba basu hana shi abinci ba ya zauna a cikin su daharan tsawon lokaci shine daharan sun maradduhu ilal ins daga baya suka dawo da shi cikin mutane to shine yake bada labarai wato masu ban mamaki hadisul qurafa in yazo yana baka labari abin zai baka mamaki saboda me ya zauna da jinsin wata halitta ba irin jinsin sa ba ka san ku duk wanda ya rayu a cikin aljanu ai yazo da labari mai ban mamaki ko ba haka bane ba to shine manzo Allah irin dai dan farantawa su matan nasa sai yake tattaunawa da su suke hira yake ba su labarin wannan mutumin da ake ce da shi mai khurafa fa qala an-nasu hadithu khurafa sai mutane suke cewa zancen khurafa irin ma'ana maganganun sa suna da ban mamaki kwarai kwarai da gaske wannan hadisi yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan dare ya zauna da iyalinsa suna hira kuma da mun shine sakon da ake so a fitar matanmu iyalanmu suna da haƙƙi akan mu mu zauna da su mu tattauna da su mu dauke musu kewa macen da za ta zauna ba ta zuwa ko ina kowa yana fita yawo ita ba ta jewa kowa yana fita yawo ita ba ta zuwa yawo in za ta fita sai ta tambaya komin shekarunta komin girmanta haka shari'a ta kayyade bai halatta mace ta fita daga gidan mijinta ba tare da izinin mijinta ba har ma aka ce in ta fita babu izinin mai gidanta ta fita a cikin la'anta da tsinuwa na mala'ikun Allah so ita gawai gaba ɗaya rayuwarta a cikin gida ne haka kuma suke sun saba abun bai dame su ba illa kaɗan daga cikin su so kaga waɗannan mutane da muka jimke su a gida muka rufe to suna da buƙatar mu zo mu rinka zama da su muna ɗauke musu kewa ko abokinka ne ka je wurinsa ka ɗan yi hira da shi minti 5 6 7 8 9 10 ka kai mai ziyara zai ji daɗi to amma matsalar mu shine galibin mu yanzu mu alakar mu da gidajen mu bacci idan mutum ya fita tun da safe wani abincin rana ma baya zuwa ci babu shi ma daman alisafin abincin rana a gidansa ya fita da sassafe yara ba su tashi ba kuma baya dawowa sai cikin dare haka rayuwa take wata ran kuma sai a ce an mutu shikenan shi matansa gaba ɗaya ba su samu wata ribar sa ba ko sana'a mutum yake yi mai dabara to baya bari sana'arsa ta cinye masa lokacinsa da ya shafi iyalinsa ko aiki mutum yake ya kamata a ce akwai lokacin da shi ma yana gida dole ne ya daidai safe ya zauna bai fita da wuri ba ya zauna cikin iyalinsa ya kuma in an tashi daga aiki ya dawo da wuri ya je masallaci ya koma gida cikin iyalinsa ya bayan isha'i ya haƙura da hirar da ake tafiya yawo ya je zauna da iyalinsa awa ɗaya awa biyu kafin ya yi bacci to wannan suna da haƙƙi fa jama'a mu sani wannan shari'a ne dole ne amma mutum ya ɗinki mai mace kurin a gida ba a ganinsa sai bacci yake kawo shi so wannan ba daidai ba ne akwai waɗanda kuma jawaluna ne jawalai ne ba su da aiki yawo kurin a duniya ciki akwai wanda ya ce in ya zauna sati biyu a gida bai tafiya ba ji yake kamar bai da lafiya ya ce ai ba na iya zama a ƙasar nan sati biyu bai zai yiwu ba ya laita amma na ma da in yana tafiya ne da iyalan nan sa shi kadai yake yawon shi kuma baya ji a ransa cewa wannan din yana shiga haƙƙin waɗannan mutane malam ko akuya ce ka daure ta baka zuwa kana duba ta ya akwai haƙƙi cin abinci fa da bata abinci ta ci da abin sha ta sha ba wannan ba shine ka haƙƙi kadai ba so yana da muhimmanci kwarai da gaske akwai wanda zai zo ya auren ya tafi ya bar matar yana can wata duniya wai yana neman kudi sai shekara biyu bai zo ba shekara biyu, shekara biyu bai zo. Akwai wanda kuma yana nan yana zaune a kasar, suna gida dai amma bangaren sa guda ba sa ganin sa. Shi dai na farko ba a zuwa wurin sai an danna masa kararrawa. Idan an danna masa ya dauka ya ce a zo, to in aka yi taringin bai zo ba gaskiya a gurin, ba su iya ganin shi wallahi. Sai su ɗebi watanni ba su gan shi ba wallahi. So lallai ya kamata mu ji tsoron Allah, mu kyautata mu'amalarmu da iyalinmu, mu ba su haƙƙinsu. Babu lokacin da mata suka fi samun jin daɗi irin lokacin da aka ce ko yau ana shara ba a fita ba sai ƙarfe kaza, ko kuma gwamnati ta sa wani doka ko na zaɓe ko na abu, kowa yana zaune a gida. To mata suna jin daɗi, suna son wannan lokacin, saboda babu abin da mace take so. In dai ta kirki ne da zaman lafiya, irin ta ga mai gidanta a gida, suna so su ce yau mai gidansu yana tare da su a gida, suna sha'awar haka. So da Allah, mutane ya kamata mu kiyaye, da masu auren da waɗanda ba su da auren, wanda ba ya da shi ya kimta don ya sani akwai nauyi a kansa. Kuma yayanka ma suna daki a kanka, yayanka su ganka a gidanka. Yanzu wanda zai fita da safe kafin yara su tashi, shi sana'arsa ta sammako ne. Kuma bari dawo ba sai cikin dare ya dawo yaran sun yi bacci, ya tafi ba su tashi ba, ya dawo sun yi bacci. Yaya za a iya san su? Yaya za a iya san shi? Shi kawai aikinsa sai dai ya ta haifarwa, ai ta haihuwa kurin a gida. Wai a ce wai mutum ya zo ya wayi gari, wai gidansa, wai yayansa ma bai ma wani yaro, wai ya zo yana zai shiga gidansa yana ya gan shi wata rai, ce kai zai ka kira mu wani yaro a cikin yaran gidan, sai ce ni ma ɗan gidan nan ne baba. Ka duba don Allah, wannan abun wato abun mamaki, sai kuma ba zai faru ba. To mai da lokacinsu, ba yi da shi wallahi. Kuma babu wani mutumin da baya more a rayuwar gidansa da rayuwarsa ma irin Bahaushe ba Fulatani. Yanzu waɗanda suka ci gaba suka waye a wurare da yawa, sai ga mutum wani lokaci kurin ya ɗebi iyalansa gaba ɗaya iyalansa, su samu wani wuri irin na shakatawa nan su je su zauna, shi da uwar suna zaune, yaran kuma a ba su dama su yi ta hira, su yi ta tsalle-tsalle, su yi ta guje-guje. Wannan yana da kyau, kuma bai saba shari'a ba. To amma ina rayuwar Bahaushe akwai uban da ƴaƴansa ma ba sa iya zuwa tura kansa, ba su isa ba. Akwai wallahi ɗan da ya ce mu, wallahi malam babana, wallahi ba na samun na yi magana da shi, sai na bi ta wasiɗa wajen wani, sai na bi ta sakatarensa. Muna gida ɗaya muna kwana, amma wurinsa ba a haurawa, sai sakatarensa ya ba da dama, appointment muke nema. Ya ce wallahi ga shi nan sai dai na ga gittawarsa. Ni da shi ɗan yake gaya mu, saboda ya zama babba, ya zama mai kuɗi, yana da sakatari. Shi sakataren yana ganinsa kullum, amma ƴaƴansa ba sa ganinsa. To har matansa idan suna da appointment, duk wacce take da appointment, dai ba ranar girkin ta bane, to sai ba ta rubuta wa sakatare. Me sakatare? Allah ya sauke. Wannan mu hutar da kanmu, mu yi abin da zai amfanar da mu. Amma wannan rayuwar idan mutum ya biye ta, wallahi bai je ko ina ba. Mu yi kokari mu aikata abin da ke shine daidai. Wa inna li nafsika alayka haqqan wa inna li zawjika wa li ahlika alayka haqqan. Iyalinka suna da haƙƙi a kanka, matarka tana da haƙƙi a kanka, gangan jikinka ma yana da haƙƙi a kanka, makocinka yana da haƙƙi a kanka, abokinka yana da haƙƙi a kanka. Allah manzo Allah yake cewa fati kulli haqqin haqqahu, ka bawa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa. Wannan shine cikakken mutum kamili, wanda yana bawa dukkan wani mai haƙƙi mai haƙƙinsa. To gaje manzo Allah ya zauna yana samar. Amma ku sani wa hadithu sallallahu alaihi wasallam la yakunu illa sidqan, hira da aka ce ana hira, to zancen manzo Allah ba wata magana da yake faɗa sai gaskiya. Babu wata magana da yake faɗa sai me? Sai gaskiya. Da ni ne da kai muna hira, komai ma yana iya zuwa. Mutum ya zauna ya ta shimfiɗa gariya tunda an ce ai hira, la al-kadhib haram. Duk maganar da zaka yi to ka faɗi gaskiya. Ya hira da yayanka, ya hira da matanka, kuma dukkan al-akazib wal khuzabalat da ake faɗa, sauki buru, zance da ƙarerayi, ba su hawa kan harshen annabi. sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ai sun tambaye shi ya manzo Allah, wai wai wannan khurafa din da ake faɗa? Yace wani mutum ne daga kabilar Yaman, kabila a cikin Yaman ana ce da ita Uzra, kuma shi annabin ya faɗa yace kafin a turo ni ma aljanu sun taba sace shi. Tsohon mutum ne, dattijo ne, aljanu suka sace shi, ya dauki lokaci ba mutuwa ba, aka neme shi aka rasa. Shine yazo yana wato in yaro yana bada labari wa mutane sai su dinga kareta shi kariya yake. Amma kuma alhali gaskiya yake faɗa. Me yasa suke kareta? Saboda yana bada labaran da wato mutane ba su saba da su ba. To shine har ma mutane idan sun zo irin habaici din nan da wannan da ake mutum mutum ya faɗa magana ta kariya, sai a ce kai hadisi khurafa, mana irin zancen khurafa ne, mana zancen kariya ne. Kuma alhali khurafa din gaskiya yake. Annabi kuma ya tabbatar da gaskiya. Saboda me yasa yake faɗin maganganu? Ya zauna cikin aljanu, zai ba da labarin da mutane ba su saba da shi ba. Shine yake cewa kalamu khurafa. Duk wani zance ma, shine Larabawa suke da wata ɗabi'a, duk wata magana sabuwa, wani zance wanda yake ba a san shi ba, sai mutum ya rinka kawo maganganu waɗanda ba a san su ba. To ana cewa kana ya ce bi hadisi khurafa ko a hadisi khurafiyya, yana zuwa da zance irin na khurafa. Ko da wata ran ko a karatu ko a littafi zaka ga an faɗi wani magana an ce hadisi khurafa, to ana nufin kamar irin zancen nan ne da ake gani na ƙarya ne, ba zance ne dai ko kuma sabon zance da ba a san shi ba. So wannan dai an kawo mana wannan hadisi ne jama'a dan a nuna mana irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama ya bada lokaci ya tattauna da iyalinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma wannan yana nuna mana ashe ya halatta a hira da daddare, in hira ne da iyali ko kuma hirar da ta shafi neman abinci ne. Amma in ba wannan ba, malaman fiqh suna faɗa haramun ne hira. Har kullum mutum ya je ya zauna a dandali ai ta labari, ai ta ihu, ana tafawa, ana wannan babu shi a addini. Ko dai mutum ya yi da iyalinsa ko kuma a gurin sana'arsa. Amma haka kawai a zo a zauna a miƙe kafa, ba karatu ake ba, ba wani abu na neman abinci ake yi ba, ai ta labarai ana zagin mutane, wannan bai da asali a cikin addini. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wannan hadisin jama'a shine ake ce da shi hadisi Ummu Zar. Wannan hadisi ne mai wahalan sha'ani, nace mai wahala, yana da tauri, yana da cin hadisan da suka fi kowane hadisi wahalan, kalmomi masu wahala da wahalan ganewa. Amma dai insha Allah Allah zai sauƙaƙa mana yadda zamu fahimce shi. Nana Aisha ne take kawo labari, mata ne suka haɗu, taro ne na mata suka haɗu, kowa take bada labari akan halin mijinta. Ina so da Allah mu kula da wannan hadisin, mu fahimce shi, ku kwatanta da halin mata a wancan lokacin da na yanzu, ku ji irin maganganun da suke faɗa. Yasa sai mutum ya haƙuri ya sani cewa lallai matarka duk yanda aka yi wata rana sai ta je ta faɗi halinka, ko dai mara kyau ko mai kyau, alƙawari ne, sai ta je ta karanta jawabinka akan wani a wajen wasu, sai ka ci gaba da kyautatawa, kar ta je ta yi maka baƙin fenti a ƙwarai kuwa. Sai ta je ta ba da labari wa yayyanta ko ƙannanta, sai ta ganinka baka da mutunci. Haka suke ba a ruwan, tana tare da kai, amma in ta je gidansu zaginka take. Sai ga ƙannanta sun daina gaishe ka, ko yayyanta ko babanta ko wani ɗan uwanta, ta yi ba ai da kirki, azaba yake mata. To ta je ta ɓata ka, to ɗabi'a su ne. Shi yasa in matarka za ta tafi unguwa ko gida ka ja mata kunne, to kar fa a je a ba da labari na. Eh ƙwarai kuwa, ka gaya mata ka ce wallahi duk abin da zaki faɗa sai na ji. Yawa, ki kama bakinki kurum. To wannan watakila ta ɗan rage. Sai ka san shi nan adam baya so a yi zancensa baya nan. Bari mu ji hadisin jama'a. Malam ya ce Nana Aisha ta ce jalasat ihda asharata imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna an la yaktumna min akhbari azwajihinna shay'an. Fa qalat al-ula, mata ne guda 12 أي إشاء ديك. فقالت الأولى زوجي لحم جمل غس على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكره إن أذكره أذكر أجره وبجره. قالت الثالثة زوجي الأشنق إن أنطق إن أنطق طلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليلة تهامة كليلة تهامة تهامة لا هر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما أهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي عياياء أو غياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريغ ريغ زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زر وما أبو زر أناس من حلي ومن حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجهني فبجحت وبجهني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنك فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبه وأشرب فأتقمح. أم أبي زر فما أم أبي زر عقومها رداح وبيتها فصاح ابن أبي زر فما ابن أبي زر مرجعه كمسل شطبة وتشبئه ذراء الجفرة. بنت أبي زر فما بنت أبي زر طوع أبيها وطوع أمها ملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زر فما جارية أبي زر لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيسا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراها علي نعما سريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم الزر وميري أهلك ولو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زر. قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زر. حديث البخاري ده مسلم ده إمام الترمذي كنت كان لك تين حديث نمكو طوح سيمو دوم فافتا مغني ميسكت أبنى كيسو أفنت ما تاني قدابون شادئ suka hadu kowa tana bada albarkacin bakinta akan mijinta ba kuma giba bane tun daga shi an zo an yada an fadi shi ai an gaba an fada a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji dan Aisha ce take bada labarin wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama irin suna zaman hira dama muna so mu tabbatar da manzo Allah yana zama da iyalin suna hira eh yana yi yana zama suna hira wadannan mata daga cikin mata Makka ne wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce a mata ne daga cikin kabilu na Yaman alƙawari suka yi kowace ɗaya daga cikin su tace nayi alƙawari sai na bada haƙiƙanin labarin yadda nake da mai gidana kowace ta faɗa kuma tace ba za ta boye komai ba ta farko daga cikin su sai tace zauji lahmu jamalin ghaz abinda take nufi wato mijinta bai da amfani sosai shine lahmu jamalin ghaz wato naman sa nama ne mara dadi mara kyau lahmu jamal ta danganta shi da aljamal amma abinda take nufi da lahmu jamalin ghaz miji na bai da wani amfani sosai amfanin sa bai da yawa kaji ita wannan kuma nama ne lalatacce ala ra'si jabalin wa'ar wato yana da wahalar haduwa ba a samun sa akan dutse wannan kalmomin idan mun biye kalmomin ba zan fahimci ma'anar hadisin ba tunda yanzu kaga ta kawo lahmu jamal namar raƙumi sannan kuma ta kawo ra'asul jabalin wa'ar dutse mai zurfi kaga wasu maganganu ne na hikima take kamanta mai gidan da shi amma ma'anar abinda take nufi wato mutum ne da yana da wahalar fahimta bai da amfani sosai mu a wajenmu mu iyalansa sannan mutum ne murdaddan mutum irin wato mutanen nan ne da ba a iya zama da su a fahimce su wato sabu wato tafahum la khaira fihi bai da alheri la sahalun fayurtaqa shi ba a isa a haura shi ba wala saminun fayuntaqal kuma bai da wata fa'ida ballantana a dauke shi a kai wa mutane ta amfani da samin abin da yake babban abu mai kiba da za a iya daukan sa a bawa wasu ma shi tsiyarsa kai baka isa kai sama da shi ba kuma ba abu ne da zaka iya sa wani ya amfani da shi ba haka yake a murɗe abin da suke nufi mutum ne mai muguwar ruwa shine wala saminun fayuntaqal amma ba za ta iya fitowa karara ta bada ba tunda akwai kwarewa na larabawa da zancen su ta fada dan a gane la saminun fayuntaqal mutum ne maruwaci baya bayarwa daman ta ce bai da amfani to yanzu wannan dai kun ga wannan mata ta farko ta zargi mijinta to da Allah idan ana fada akar makallahu sai kaga ya kake kai da matarka ke ma sai ki duba ya mijinki yake da wannan matar dan me ba wai mun kawo shi ne a matsayin hira da labarin mu je mu more mu tafi ba ko ba haka ba tunda daga ƙarshe manzon Allah ya zabi ɗaya a ciki yace ni yake ga Aisha ni kamar wane ne da mijinta a wajenki. So da Allah sai a duba, ta zargi mijinta bai da amfani, ba a iya amfanuwa da shi, ba a iya fahimtar juna da shi, yana da tsatsauran ra'ayi, kuma ga shegiyar ruwa a tattare da shi. Wannan shine halin mijinta. Ta gama labarinta. Wa qalat as-saniya, mata ta biyu tace, zauji la usiru khabara, ni mijina gaskiya bazan bada labarinsa ba, bazan bada labarinsa ba, bazan kunyata shi ba, take nufi yana da abun kunya, so bazan bada labarinsa ya kunyata ba. Amma ga uzurina, inni akhafu alla azara, saboda ni ina jin tsoron in yada labarinsa ya sake ni in rabu da shi. Ni ba na son rabu da shi, ka ji halin mata, bai da kirki amma ba ta so ya sake ta. Akwai abin da take murda kenan ta wani bangaren wataƙila. Shine inni akhafu alla azara, mala tana jin tsoron ya sake ta. Inni akhafu an yutalliqani fa adarahu ay atrukahu, kar ya je ya sake ni in rabu da shi, ba na son rabuwa da shi. Wataƙila suna da ƴaƴa ko da san ana zaman hakuri yayi, akwai masu zaman ƴaƴa, wasu suna faɗa wallahi wallahi ba dai zaman jin daɗi nake a gidan nan ba, albarkacin ƴaƴan nan da muka haifa su suka zaunar da ni a gidan nan. Da yawa akwai matan da suke wannan zaman ƴaƴa, kuma gaskiya ne. Ko jiya din nan wannan waya bugo mun waya, yana faɗin a maganganu dan uwansa ne cewa ai masa nasiha irin halin mutane akan mata. Shi na farko dai shi mutum ne wanda yake yana da mummunan ɗabi'a akan iyalin shi. Ya je ya yi aure, ba shi da halin ya yi auren, ya je ya karo aure. Tunda mata yanzu in dai ka zo ka ce kana so, da yawansu ba a matunanin me kake ba, ba dai ka yadda za ka aura ba, ka je duk inda makwata kwata fi. Ita dai an raba ta da titi, ba su da halin abin nan. Yanzu za ka yi, ba su tunanin zai iya rike ni, ba zai iya rike ni ba, da yawansu wallahi ba su hannun tunanin. Sai Allah ya ajiye ta. Ciyar da su ba ya iya yi, ciyar da su ba ya iya yi, sai faɗa, sai mugun hali. Ba ta da ciki, ya ɗauko bel ya ce sai ya zane ta. Ai, tana da ciki, ya ɗauko bel ya ce zai ba ta kashi, ya ce kuma wallahi in kin tafi gidanku wallahi ba zan bi ki ba. Kuma ko shekara ɗaya bai da ita ba, shekara ɗaya ba yi ba. Daman ita wannan uwar gidan ta shi duka ne, ta saba da shi daman. Yau sau nawa zai ɗaure ta, ta ɗirkace ta, ba ta kashi. Jama'a, in gaya muku gaskiya, akwai mazan da dukan mata suke duka ka ga mutum kamar mutum mai mutunci amma bai da mutunci. Ka ga wannan ba laifi in Allah ya jarrabe shi, yarsa ta je wani ya mata shegen duka, ka ga ba a yi laifi ba. Suna nan fa da yawa, ina gaya muku, mata suna ba ku labari, wasu kuma mazinata ne. Matan sun sani, akwai mata ta ce wallahi a gabanta mai gidanta zai dawo da kwandon kwandon kororon roba da ake na zina. Wallahi ta ce kuma wallahi ban isa in je in zauna da shi, wallahi ina bukata abu sai dai in rubuta wa yara a takarda a aika masa, amma shi dai a yi magana da shi babu. In ma kudin cefa ne zai bayar, sai dai ya aje a kan talabishin in ya fita a zo a dauka. Wallahi in ya bukace ta, yana son wani abu a wajenta, sai ya tura yara a kira ta. Fada 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 kurum, haka suke rayuwa. Malam da irin wannan wallahi gwanda babu auren, babu auren ya fi maka alheri, don sai ya je halakan maka da ya wanda ka ɗauke ta ka kai ta ko gidan kara ne, tana zaune tana son mijinta, yana son ta, amma wani wacce irin muguwar ɗabi'a ne. In ana baka labarin wasu mazan ba kyau, so dan wannan sun ba da labari, ashe ɗabi'a ce ta mutane kala kala ne. Shi yasa kuma shari'a ta ce in za a yi aure a yi bincike. Mutum ba wai dan an ganshi da dirinsa ba shike nuna abu nan ba, a bincike shi. Yaya alakarsa da abokanansa? Ya zo zai aure yarka, a ba komai, ya ba komai, ba sai an yi bincike ba, wallahi a yi bincike. Yaya mu'amalarsa da abokanansa, yana da kirki? yaya makotansa a unguwa ya yake zama da su, yaya biyayyarsa ga iyayensa, yana ganin mutuncin su, in baya ganin mutuncin iyayensa, to kai yanzu sulkinsa zai ga mutuncin ka lokacin da ya wulakanta yarka kai masa magana, to ubansa ma baya ganin darajarsa, uban shi ma baya ganin darajarsa. Kwanan nan wani mutum wallahi yake gaya mun, naje masa gaisuwa da aziya da ɗansa, gani gashi ga ɗansa ya nuna, ce wannan, yace wannan ɗalibin ka ne ko? Nace, yace to kai masa wa'azi, ni da shi ya zage ni wallahi tallahi madam, ko sati biyu ba yi ba wannan abun, wato sai da naje kaman ma ban je ta'aziyar nan ba, kuma ni ina ganin sa masha Allah, wato mutum mai kima da daraja da matsayi, yace wallahi gani gashi. Na tambayi abokinsa, yace yi haka ne, yace ni da shi ina ubansa, ya bude baki ya zage ni, gashi nan ban mutu ba, bai mutu ba, kai masa wazi. To yanzu misalin wanda yayi wannan wa uban shi, kana tsammanin wata ya za ta zo ya mutunta ta, kuma akwai uban wani kuma da zai ga darajarsa? Misali ba kai ba kyau. So ni ina bada shawara, wani gaggawa da rawar jiki an zo ana neman aure, ai maza a tura yarinya aje a bata, za ku yi asara kudin gadan ku da katifa ku wallahi, dan wani za ka ga cikakken banza ne, cikakke shi kansa ma bai da kintsi balanta a bashi yar wani ya rike. To amma gashi nan so nan da yawa wallahi, anan masallacin ba zan iya riga, mata da yawa sun zo sun sha zama anan, sun fito daga gidan mazajin su dai a samu musu da zan, ce to ba mu dai da zan aje ku tunda auren ma ni ba zan koma ba malam, wallahi ba zan koma ba, wallahi ba, to in baki koma ba ina zan kai ki, suna nan da yawa bila adadin. To Allah ya sauke. Tace amma duk da haka inni akhafu alla azara, malamai suka faɗi sharhi suka ce ina jin tsoron rabuwa da shi saboda muna da yara, ba na san rabuwa da shi, saboda in mace ta kuskura ta rabu da mijinta to ƴaƴanta sai abinda Allah yi. Mata su suke nemo ƴancin ƴaƴansu a wajen mazajensu, akwai namijin da in yayi aure ya tattare wajen wata amaryar wancan ƴaƴan sai dai addu'a su tozarta su wulakanta, ba abin da ya dame shi. So kowace mace ita take sa ido ta kula da ƴaƴanta, akwai mazan da suke da wannan ɗabi'a, kawai ko bai kamata ta bar gidan ba, ta tsaya har Allah ya ɗaga mata ƴaƴanta in sun girma su nemo mata abin da za su ci. Nawa ne ƴaƴan da yawa su suke ciyar da iyayen nasu mata, uban yana raye, uban yana raye, kun wasu wallahi manya ne da halinsu da komai, an masa sihirin zo ka zauna anan, yana zuwa zai je zauna, wallahi sai abin da ta gaya mai a ruɗe yake. Tace in azkuruhu azkuru ujrahu wa bujara, tace gaskiya in zan faɗe shi to zan faɗi ayyukan alherinsa da mummunan abinsa, zan faɗe shi, zan wanke shi daka da waje, ba abin da zan bari, to gwandama ya shiru. To amma saboda jin tsoron rabuwa, gaskiya ba zan faɗa ba. Yanzu wannan mata malam kaga ta zargi mijinta amma bata gaya mana halin shi ba, abin da yake mata ba. Wa qalat as-salisa, mata ta uku tace zauji al-ashannaq, ka san me al-ashannaq? Al-ashannaq al-ashannaq a larabci shine mai muguwar ɗabi'a, mijina ashannaq ne, in an ce ashannaq mijina bai da kirki, wato yana da mugun ɗabi'a. Sannan al-ashannaq kana nufin mutum dogo, dogon mutum ne kuma mai muguwar ɗabi'a, sayyi'ul khuluqi. In an tiku tallaq, ina magana zai sake ni, shi haka yake, kina yin magana sake ki, ni kike gaya kaza na sake ki, tashi ki tafi gidan abokanki, suna nan da yawa. So ba a iya musu magana, ba a iya musu wace wai wai wai, ai ba a magana. Malam bari in gaya maka, akwai matar da take kukan take fatawa take bugu waya tana fada ta ce a taimaka mata a zo gidansu ayi wa mijinta nace ke yanzu fatawar sai a buga mota a je gidan mai gidanki ayi masa nasiha kice yazo mata ce wallahi ba zai zo ba kice to ran zo gidansu ayi zai iya kai mutun kara yace malam me ya kawo ka gidana tace wallahi malam bai da hali mai kyau daman auren nan gaskiya ba dan Allah mukai ba ni ma na ga ina da wadata ne na aure shi na dauka mutumin kirki tace wallahi mala daidai daga jeran wandan sa da pollution na ban dakin sa da wankin ban dakin sa yaran sa na kasuwa su suke zuwa su yi mai saboda ya wulakanta ni yasa su shigo har daki na dakin sa da yake wannan ni ya kamata nayi amma ban isa ba tace ina gani yaran sa na kasuwa za su sunkuya a ban dakin suna wanke mai gajerun wandan shi da best din sa kuma in yazo ya tsuguno saboda bai da tarbiya su za su yaran kasuwa su za su wanke mai su mai pollution kun san wannan na ga mu sai ku mamaki ko to suna nan da yawa wani abun an fada wallahi hankalinka bai zai iya daukan wai wani yana wannan abun ba tace tana so ta yi tace ta kasa gane menene tace ta je gida ta kokanta kuma sun ce akwai matsalar ci iyaye tace babu matsalar magani fa babu ta shi ki tafi kukan dadi kike yar banza mara kirki ga sutura ga motar zuwa unguwa ga komai ga abinci kitchen dinki abinci a wadata ta shi ba mu guri mu zaki tona asiri ki zo ki zauna kina mana zaman zawarci anan kukan dadi kike suna nan dewa saboda tace kuma gaskiya lokaci yana dan kai abubuwa ai kwarai da gaskiya ai duk sirkin da yana mika abubuwa wato wasirkan sa to auren sa fa baya mutuwa in toya matar yake yi ai na ai inda ka bayar da ciya kare a cikin Allah daman su ake nema tun in da wato saniyar ta tsake nan ina dan buga muku wancan ina hada muku da nanan mu ma ko ba ka bane ba yawa yanzu da mata za mu bada labari wallahi a ce a jera mata goma kowa ta faɗi halin mijinta za mu kunyata fa a kwarai kuna da ina hada lamiri ko za mu yawa ni ne kawai Allah zai kubutar da ni insha Allah yawa bari in kara da wasu daga cikin ku kada Allah ya yafe mana tace ina magana zai sake ni in an tiku talak wa in askut u allak in kuma nayi shiru to sai a rataye ni ba matarsa ba ni ba bazawara ba ban san ina matsayina ba shine u allak in an ce muallak Allah ya ce fatazaru hakal muallaka ku daina wulakanta matan ku kuna yin rashin adalci kuna barin su ita kamar ba matarka ka su ganewa ba matarka bane abin nan wani ma ya ce matar ke me ki a nan gidan ne me kike me kike a nan gidan me kike ni ba ruwa na rike wallahi haka ya gaya mata tace ka suke ni yace ni ba ruwa na rike yaki yace ya suke ta yake ce bai suke ta ba kuma yanzu nan da za ta yace aure sai kai gara yace matarsa ne ai shi bai suke ta ba wulakanci malam goma da dari akwai matar da wa'azi muka je wani babban masallaci a nan cikin masallatan mu na sunna na mata ne na fito ta biyo ni irin wannan matsalolin matan tattauna ta biyo ni ga ta cikin ni'ima masha Allah ga makullin mota babban mota mai tsada a hannun tace malam tsakani na da miji na yau shekara 4 foyes tace abin da ya kawo ni fatawa dan in tambaye ka shin akwai auren nan ko babu nace ya suke kine tace a to yaya tace bai da wata alaka da ni ta kusa ko ta nesa abinci akwai mota kaga motar da nake hawa yara na ana zuwa makaranta ana biya musu kuɗin makaranta amma baya mun magana baya kula ni ba wata alaka la kusa wala nesa tace na rasa inda zan sa kai na kuma shi ba a masa magana kuma babu wani yace ba wanda isa yazo ya zauna ya sashi a gaba yace wai zai mai yace wannan mutumin ba a yi shi ba to kaga tana da mota mai tsada ka ce ta tafi gida ko ka ce ta tafi ba ta ka san mata suna da matsala ba sai ka je ka mata fatawa mai zafi ta rita ta tarka ta tafi in tai wata biyu wata uku hudu biyar ta zauna ta yi idda ba wanda zai ce ka malam wannan ya cuce ni wallahi haka suke faɗa ina zamana da rufin asiri na cikin yayana da abinci na da kuma yaje zuga ni na zo abin shi ba ma ce mace ta bar gida ba ma faɗa zai wahala gaskiya sai din abu ya tsananta dan daga ƙarshe suna da raunin zuciya ne cewa za su yi wallahi shi ya cuce ni me yasa ba zai mun nasiha ne hakuri ba da wadannan mutanen ai kamar ta kuruf ai ta mata wa'azi ai ma ce ke to sai ki dai ki duba ki ga me ya kamata ki kai to in askut ku tsallak kenan in nayi hakuri akan halin sa bana kai kuka to ni zan zauna ni ba mace ba ni ba mai aure ba wala azba'a ya banni muhumala ta hudu tace zauji kalilu tihama ita kuma wannan cewa ta miji na kalilu tihama an ce kalilu tihama wato mutum ne tsakatsaki bai da mugun sharri kuma bai da alheri da yawa mana mu'tadilu la sharra fihi a tsakatsaki yake shine kalilu tihama an gane ko wannan yabo ne malamai suke faɗa wato bai da baya cutar da ni kawai bari mu faɗa muku da Hausa zauji kalilu tihama ni miji na gaskiya baya cutar da ni kaga bata fito karara tace kaza 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 na alheri ba misali ko ba haka bane abinda ake nufi tihama din makka ake nufi shine tihama din tihama ce makka kai kaji tace la harra wala qar shi ba mai zafi ba shi kuma ba mai sanyi ba ba zafi can ba kuma fa sanyi bane da zaka lafke shi mun san mata suna son masu sanyi ce ta wance Allah ya miki rabo ruwan sanyi ta samu irin wanda baya magana duk abin da aka ce ce shi kenan ba komai akwai su suna nan da yawa mata sun fi son waɗannan ita za ta rinka ba da umarnin suna nan har a cikin manya ma zaka gana ba za ka ce a ina ai in kana neman wani abu je ka gurin hajji a kurin dan malele kenan a kwance yake lakaf sai yanda aka yi da shi ayi hakuri fa shi wannan hadisi yana dan tono sai Allah dai ya kubutar da mu ya tsallakar da mu wala makhafata wala sa'ama wato rayuwarsa babu abun jin tsoro a cikin rayuwarsa wala sa'ama kuma babu kosawa da gajiya da gajiyawa kun ga dai wannan matar ta hudu gaskiya ta yabi mijinta mu dauka a matsayin yabo ne ko to sai ta biyar zauji idza dakhala fahid ni ba mijina wato mutum ne mai karfi tana nufin wato irin jarumin mutum ne kamar da misa yake wajen jarunta fil quwwati malamai suka ce wato wannan yana nuna yana tsananin santa daman mata suna faɗin wannan kuma tana ganin sa jarumi saboda mata suna son mutum ya zama jarumi ba namijin da zai zo kashi bera ce da Allah zai ki kashi kyanke so ya zo ce wayyo Allah da Allah kore shi wani da gaske ba namiji wani bawan Allah ne a gida dare ya yi sai matarsa ta tashi cikin dare ta ce alhaji ina fajin ana tura kofar nan ya ce Allah ta ce wallahi ba ce kai shiru ka je can sai suka rikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik dalam kamar terbergoda bila aje kerja mereka. Kisikar kerja senggaru. Wallah ini kerja mereka. Cetu, si cicit. Si macam ni si teh tamaza. Si wayan si kena tahu ni. Jadi tu doji wapan cicu. Why? Si cap. Si cicit la. Wallah ini kerja si. Kaji wallahi mala ashe gafiya ce gafiya amma gogan naka yana kwance to ga mazan da mutun zai fita kama ruwa da daddare ce matar sa tashi zo ki raka da fitsari ai baba ki kake wai ka tambayi mata za su ga maka wallahi to Allah ya sauke to wannan kenan to wannan tace mijinta fa jarumi ne gaskiya an gane ko wa in kharaja asid idan ya hadu da mutane yanda ka san wato zaki haka yake kamar yana wato yana da power wato ba wasa kuma tace harkar gida la yasalu amma ahid shi mutun ne mai karamci duk abin da ya bayar na kudi ko na ciyarwa baya bincike daga baya mana ba mai bin kudin cefane bane ina canji na naira 10 ne fa abban naira 10 na haka muke yi kwarai da gaske musamman kaga za a kife ka to mata su sun fi san miji kuji da kyau sirri ita mace ta fi san mijin da in ya bayar baya bin canji kuma ta fi san mijin da baya zuwa ya bi diddigi akan abincin da ake ci da waiwai duk da hakan din fa ba daidai bane dan ba daidai bane namiji ya zauna a gidansa ana sarrafa bai san me ake yi ba saboda me saboda rauni irin na mata suna da almubazzaranci suna da son zuciya suna da ko'in kula suna da carelessness akan abubuwa so dole sai ana sa ido ana bibiya yaya akai da kaza yaya naga kaza ba zan yadda da kaza ba a gyara kaza to sai al'amura ta tafsinci in ba haka ba wallahi tallahi sai ka siyo jarkar mai kaga ana zubar da ita ko a tura maka yaro dan karami dan shekara 4 a ce je karkaci jarkar mai je debo man gida za a toya wainar kwai yaro dan shekara 7 ko shekara 6 ka haka dole ki fadda shi suna da irin wannan so dole ne a bibiya amma ita wannan tana yaban cewa gaskiya baya ba ruwansa shi harkar su ci a gaban sa kuma akwai manzon da gaskiya din haka suke babu ruwan su da alakar harkar gida mu'amala gida ba abban da ya shafe shi to wannan mata muna yi muku murna in Allah ya ba kai kuma muna maka jaji in Allah ya jarabe ka haka kake kuma ai hakuri a rinka daina bin canji ko dan karamin canji a rinka hakura da shi to wannan kenan mace ta uku wanda ta shida kai akan ta zamu tsaya saboda lokaci tace zauji in akala laf ga wannan kuma wato shi wannan mijin wato mai muguncin abinci ne ita kuma take fara sharri na da shi ci a wurin sa shine in akala laf yana diban girki over shine in akala laf haka tace mana kasirul akali kenan kuma me yasa ake ce laf yana hada abinci kala kala shine laffa daga ya lufu ne ayi nade abu abin nan a nade laffa in ne walitafin haka ce laffa wato ya dauko wancan ya hada ya dauko wancan ya hada wainar kwai a hada doya a hada ba ni dankalin turawa na hada ba ni na hausa a hada ban tuwo miyar kuka hado min da miyar ganyen nan ba ni kunun zaki ba ni zoko rodo ba ni ruwa mai sanyi ba ni mara sanyi hado min da wannan komai bugawa ke lodi over tace to haka miji na yake in akala laf yanzu an gane laf ko ta Allah ya kubutar da mu wa in shariba staf tace kuma in yazo shan ruwa komai girman kofi idan ka bashi baya ragewa tiri wa in shariba staf me staf wanda zai sha abu ya kakale shi gaba daya over ya kure duk roban da ya daga ta sai dai ya jefar da ita duk kwanan da ya daga da ruwa sai dai ya aje kwanan shine wa in shariba shtaf kai wannan ya sha to na asiri gurin matan nan wato sannan kuma in yazo cin abinci baya ragewa in yazo cin abinci duk abin da ya sa shi a gaba sai dai kaga suna rikici da yara da kwanan ya karar da shi karkab baya wasa tace wa in taja'a iltaf in ko yazo kwanciya wato yakan dauki tufafinsa da suturarsa ne gaba da ilullubu da ita dunkulewa yake a kwanci haka to wai me hikimar haka aka ce shi wannan yanayi ne dan ya gane irin yanayin kaunar da ita matar tasa take yi masa idan yazo kwanta da daddare haka za ta yi masa magana ko ba za ta yi masa magana ba shine wa in taja iltaf iliko e iltaffa wato yana kwanciya ta nahiya guda daya yana lullube jikinsa gabaki daya baya wato mutum ne wanda baya barin mayafi baya barin mayafi mutum ne wanda yake shi kansa kade ya sani a kwanciya ma ba ruwansa kuma da matarsa to wannan mace ta abin nan kenan ولا يولد الكف ليعلم البت البتكو تاتي إذن رشي الله فيها سامو ما تسا با baya bincikawa ya san cewa tana da lafiya ko ba ta lafiya. Miji ne wanda baya tambayar yaya jiki, ka san akwai su muna da su ko duk ciwon da zaki wallahi ba zai ciya jiki ba. Ai shi saboda shi ba haushi ne, shi sai dai a gaishe shi, shi ma ya gaida matarsa, ka san dabi'ar ba haushi. Mu sai dai mu ce alhaji ina wuni ban ji ba, me kika ce? Amma ya bude ya je gidan matarsa ya ce zai gaishe ta, ko ya je daki wannan ya gaishe ta, baya yi wallahi sai dai a zo a gosulo a zo a gaishe shi. Da yawan mazajen mu haka suke, kuma mun sani a hadisi manzon Allah gida gida yake bin dakin matarsa, ya je ya daga labule ya ce kai fatikun kuna lafiya, yaya gajiya ya gida? Shi da kansa shi ya kamata a je a gaishe shi, amma wallahi bin sa yake yana gaishe shi. So ba laifi bane idan mutum ya ce matarsa ina kwana, amma mu muna rikici da su. Ai na lura da ke yau sati biyu baki daga mun gaisuwa ba, a hakan ma an ba sa ba sai ba ta takarda. To shine la yulidul kaffa li alama albat, wato baya mika hannunsa da ya san yaya matarsa lafiyar ta, ko wani baya bincike ko tana da lafiya ko ba ta lafiya. Kaga wannan ai zargi ne, aka maka zargi ne. Akwai wanda asibiti ma ba zai kai ta ba, ba zai kai ta asibiti ba. Wannan ni da ita muke magana take cewa wallahi mallam yau shekara kaza tun da nake bi taba kai ni asibiti ba. Wa yake kai ki ce wallahi in dai ciwo ya kama ni wallahi sai ce ki je ki ga baban ki kai ki asibiti, ki je kira yayin ki kai ki asibiti, wallahi mallam suna nan da yawa, ba wai kadan ba fa da yawa. Nace to shi in ciwo ya kama shi ma, tace a bare ku yana da malikitan sa. Nace to me uzurin sa me yace? Yace wai shi gidansa wai ba a zuwa asibiti, shi din likitocin nan bai yadda da su ba. Kaji fa, kaji kaji shedanci ya fake da wannan, wai bai yadda da likitocin ba, ya wai matar za ta je gurin likita. Nace to kai ki gurin likitoci mata mu, tace ba yi ha kuke zo ne? Wallahi ka ake zo ne, amma iyayen nata sun yadda, sun yadda in ba ta da lafiyar ta buga musu. Ka san wani uban yana sauki, yace fi kenan tunda bai kai ki ba, ni kan da na haife ki zan kai ki, idan kin yi ciwo ki buga mana waya, wallahi baka isa ba wallahi. Kuma wallahi wannan ba daidai bane, iyaye ku rinka wannan shirman, bai zai kai ka asibiti ba, ya dawo da ita gidansu mana, ya dawo da ita gidansu. Wannan ba mutum bane ba mai, yaushe zaka je wai ka bashi wai saboda yayan mai in uwar ta mutu yayan ba za su rayu ba? Ko kana da hali ya kamata kai maganin sa ta dawo gida, ka nema mata wanda zai kai ta asibiti. Ashe miji wai ya kai matsayin da ba zai iya kai matarsa asibiti ba, wai sai dai ya sa ta buga maka waya kai ubanta? Habba, wannan ai rashin mutuncin ma ai uba yayi yawa. Ban sani ba, babin ihsani da kyautatawa tunda wa'azi nake ba zan hana ba, ba haram bane. Amma ni in ni ne kuma in shawara zan bayar, ka raba su. Dan nan gaba zai zo abinci ma zai ce in ya kare ki buga musu waya ki je su kawo miki abinci. Zai iya yi. Allah ya gyara halin mu. Mata ta shida kenan, zamu tsaya akan mata ta bakwai insha Allah ta'ala. Wani sati idan mun zo sai mu yi dora akan ta. Abinda muka faɗa daidai, Allah shi ba mu lada. Na kuskure ko tuntuban harshe muna neman rangwamen Ubangiji da afuwa ta sa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akwai tambayoyi. Wannan ya ce assalamu alaikum mallam, Allah ya ji kan mallam Jafar amin. Ina fata Allah ya yafe masa amin. Wai wani attajiri ne mai kuɗi, ana ba shi kuɗin riba, wato kuɗin ruwa. Ni kuma ni nake zuwa na karɓi wannan kuɗin ruwa duk wata. Yana ɗauka ya bani a matsayin sadaka, ya halatta na ci gaba da karɓar wannan kuɗi? Akwai magana guda biyu. Malamai suka ce idan baka san kuɗin nan na meye ba, yana zuwa ya ɗauka ya baka a matsayin taimako, baka san na meye ba, ya halatta ka ci, kuma ba a ɗora maka nauyin sai ka bincika ka gane kuɗin meye ba, ba a ɗora maka wannan nauyin ba. Ko dama me yake yi, sai dai in ya bayyana ƙarara sana'arsa haramun ce yake ci. Amma wasu daga cikin malamai suka ce, kuma na fi goyon bayan wannan ra'ayi, yayin da ka fahimci kuɗin da wani yake baka kazantaccen kuɗi ne na haram ne, misalin kuɗin riba, kai ka san cewa Allah ya ce masu cin riba su shirya yaƙi tare da shi, kuma ya je ɗebi wannan kuɗi na riba ya ɗauka ibaka. Ai malamai sun yi bayanin kuɗin ruwa mai ake da su, abinda ake da su almasalihul amma ake, kamar misali aje a yi wa mutane gyaran hanya, gyaran kwalbati, wani abu da zai taimaka a mutanen unguwa, a yi rijiya ko a biya wa wasu yara kuɗin makaranta, abinda dai ba ci za a yi ko sutura a gangan jiki ba. Amma yaya zai je ya ɗebo kuɗin haram ya baka ka sayi abinci ka kai wa iyalinka? Wannan ba daidai ba ne. Kamar yanzu misali, wannan kana gani ya balle shagon can, ya je ya ɗebo kuɗin mutane, kuma sai ya ɗauki wannan kuɗi sai ya baka, kuma ka je ka ci a ranka, sai ka ji cewa ka ci halal, kana kallo fa sa ta yi, ko kana kallon wannan ya je ya harbe mutane ya musu fashi ya karɓi kuɗinsu ya ɗauka ibaka, kuma sai ka zauna ka ci kai a ci halal ne a wajenka? To ba bambanci. To gwanda ma kuɗin sata ma sun fi sauƙi ma akan kuɗin riba. Don wa'idi da bala'in da Allah ya tana don wa mace riba, wallahi bai kai wannan ya fi na mai sata. Tunda mai cin riba cewa kai Allah ya ce ku shirya yaƙi da ni da kai, za mu yi yaƙi fafarta mu fafata, ya za ka je ka ci wannan kuɗin? So kar ka ci, ya tura ka ka ce alhaji in an saya aje a, in an karɓi kuɗin aje a sai ƙasa a yi wa mutane ciko a anguwa, a yi wani abun da zai amfani mutane, kar a bar wa banki. Wannan ya kuma ya ce Allah ya sawa ilai abubuwa da yawa. Ya ce wai wasu samari ne matasa suka haɗa kansu da 'yan mata suna laifi na zina. Wai ku ji izgilanci mashari'a, idan suka gama sai kowa ya ba wa ɗan uwansa ƙaramar bulala, ita yarinyar ta ba wa shi saurayin tsumagiya, shi ma saurayin ya ba ta tsumagiya. Sai su ce to da Allah ke min bulala 100, ni ma zan miki 100, amma a hankali a hankali. Kun lura da abu? Tunda Allah ya hana zina, kuma ya ce hukuncin wanda yake ba yi da aure ya zina ai mai bulala 100, ba dai bulala 100 ba ne, to zai je zai yi zina, ita ma za ta je dace zina. In sun gama sai kowa ya shauɗa wa ɗan uwansa 100, amma 'yar ƙaramar bulala a hankali. Kuma ban san me za ku iya fassara wannan abun ba. Izgilanci wa shari'a, rashin kirki da renawa Ubangiji dokar da yi, kuma su jira gamuwarsu da Ubangiji. Kenan yujahiruna Allah ta'ala bil ma'siya, suna fitona fitowa Ubangiji da saba masa, su aikata abin a fili, su ce gashi sun yi din, ba dai bulala ba ce, bari su yi wa kansu bulala. Akwai wanda zai ce wannan abun daidai ne? Shi kansa dai ke ya san yi wa Allah izgilanci yake, kuma izgilanci wa shari'a kafirci ne. Kuma irin wannan mutanen malam ba sa gamawa lafiya. Ku zuba musu ido, ku sa musu lokaci, ku gani ba za a gama lafiya ba. In ku baka gama lafiya ba, ai ka shiga uku. Allah kiyaye mu. Malam ina da tambaya, ina da tsohuwa ne ta fara yin azumi bana, kuma ta kasa saboda rashin lafiya, ga shekarunta sun yi yawa har ta kai yanzu ba za ta iya rama su ba sauran azumi. Kuma yanzu akwai azumi wajen 7 ana binta, kuma an gwada ba za ta iya yi ba, shikenan sai ta ciyar. Wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, aw takraru wa alal ladhina yutawiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tunda ba ta da hali, ya za a yi da ita? Za a ce dole sai ta yi azumi ta mutu? Cikin sauki sai ku ciyar mata, kullun a ciyar da mutum ɗaya. Ku samu mutane 7 ku ciyar da su yini gaba ɗaya, safe da rana, kun ɗauke mata nauyi. Malam da Allah, akwai wata ƙungiya da ake ce da ita ƴan tabligh, at-tabligh wa da'wa, ko ƴan da'wa. Malam, menene ingancin su? Ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyin musulunci, kuma ƴan bid'a. Bid'a suke kai cikakkiya, kuma su ne suna daga cikin ƙungiyoyin da suka fi kowa jahilci ba. Suna da aƙidu da yawa. Wata ran mun samu lokaci, insha Allah ta'ala za mu yi bayani, ba sa kan aƙida ta ahlus sunna. ba sa kan aqida ta ahlus sunna, su ka nisance su. Yace kuma mahaifinsa dan tabligh ne. Yace shi bakin cikin sa da ba mu bi shi ba akan wannan harkar tabligh din. Suna nan suna yawo, yawo suke, akwai wa'azi kan kuma ba wanda yake su yawon wa'azi. Ko ina duk duniya ba inda ba sanan, kuma duk duniya inda kokarin wa'azi ne ba wanda yake yin a tabligh. Za su iya yin gayya, misali su taho daga Pakistan, sun fi yawa 'yan Pakistan, 'yan India sun fi yawa, sai su zo su sauka a nan masallacin su yi wata guda a nan unguwar kawai, gida-gida za su rinka bi suna yin wa'azi. To amma za su zo suna yi maka wa'azin, suna yin kurakurai saboda ba karatu. Sannan kuma ba su ɗora aƙidar tasu akan manhaji na sunna ba. Wata ran insha Allah za mu yi bayani akan abin da malamai suka faɗa akan su na ainihin wato aƙidarsu. To za ka bi shi ne in ya bi sunna yi, wannan ita ce aƙida ta ƙwarai. Idan ya bi manzon Allah, ya bi Qur'ani, ya bi hadisi, sai kai mai biyayya. Yanzu ƙoƙari za ka yi kai ma ka dawo da shi kan sunna, ba wai ka bar shi ya ja ka ba. Babanka ne bai kamata ka bar shi ya mutu a wannan yanayin ba. Yanzu kaga kai yake kawo farmaki, kar wata ran ya ci nasara a kanka. Kai ya kamata ka dawo da shi. Kuma kullum sati sai ya kira ni ya ce na je mu yi wannan abun nasu. Ni kuma sai na ce ba zan je ba. Kar ka ce ba za ka je ba, ka san da hikimar in ka je ka yi mai kira akan sunna, ka karanta da shi, ka zo ka same ni, zan baka references, bayani akan aqidar su da illolin aqidar, sai a baka kai photocopy a littattafai, sai in koya maka in karanta maka. In ka je sai ka zaunar da shi ka yi mai bayani, watakila in ka ci nasara sai ya fahimta. Wannan saba iyaye ne ko ba saba musu bane? Ai ba abin iyaye akan abin da yake ba daidai ba. Annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, ba a wasa ba a yin da'a ga wani abin halitta wajen saba Allah, kowa ya shi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.